إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه، عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا، وارزقنا خير الآخرة والأولى. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكونوا دياتا تبتغى الله مبنجز كالكي ميكومي ميتكتن إيكو واندي قار رايا مؤسكن ونن يمتي na Alhamis 5 ga watan Rabi'ul Awwal bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1442, wanda daidai da 22 ga watan Oktoba shekara ta 2020 miladiya. Allah ya raya mu a cikin wannan masallaci masjidu Dani Kuda, namba 39 Yakubu Avenue, daura da Galadima Road, anguwari miji ari Kaduna, wannan kasa tamu ta Nigeria. Muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka, mafhumu ahli sunnati wal jama'a, inda ahli sunnati wal jama'a, na Ustaz Dr. Nasir Abdul Karim Al-Uqal, hafizahu Allah ta'ala. Mun kwana a shafi na 65 a jerin gwanon karatun wannan littafi. Wannan shine majalisi na 49, idan ba mu manta ba, a majalisi na 48 mun kwana ne, wato mun tsaya a watan March 2020 wanda ya fada daidai da Rajab, watan Rajab 23. A tazaran da ke tsakani kaga kusan shekara kenan. Saboda haka, saboda matsalan corona da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabci al'umman duniya da shi, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara nisan da mu da al'ummanmu da baki ɗaya da dukkan musulmi na duniya daga wannan fitina, ya kawo da mu cikin masallatanmu wajen ibada. Za mu tashi a ƙarƙashin bayanin da malam ya koro a kan me ake nufi da aljama'atu. Ya koro zantuttuka ma'anar jama'a guda 7. Ma'ana ta farko, ana amfani da aljama'atu jama'atu sahaba, ana nufin tsarin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana kiran su aljama'a, ba ana cewa ahli sunnati wal jama'a ba. To aljama'an nan da ake cewa ahli sunnati wal jama'a, to jama'an nan ba wai ana nufin tarin kungiya bane. Malam yace daga cikin ma'ana na farko akwai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda Allah ya ce in mun yi imani da abin da suka yi imani, to mu shiryayyu ne. Fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ijtama'tu. Idan Yahudawa da Kiristoci da mu da za mu zo a bayan wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, za mu yi imani da irin imanin da sahabbai suka yi, to mun shiryu. Mafhumul mukhalafa, in muka ƙi yin imani da abin da sahabbai suka yi imani, kaga me wajen kenan. To wannan ma'ana ta farko kenan. Ma'ana ta biyu, ana kan wannan kalma ta aljama'atu akan ahlul ilmi wa a'immatul huda al-muqtada bi, ma'abuta ilimi ana kakan wannan kalma ta aljama'a kansu da jagorori wanda ake koyi da su al-muqtada bihim fi din, wanda ake koyi da su a addini, su ma ana kiransu wato al-jama'atu, kiransu wato tabi'ai da atba'ut tabi'ina, kiransu Imam Abu Hanifa, Malik bin Anas, Imam Shafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Thawr, Imam Auza'i, Al-Layth bin Sa'ad da sauransu, dukkansu ana kiransu jagorori wanda ake koyi da su, saboda su sun bar duniya amma sun bar tarihi. Tarihinsu ya nuna cewa mutanen kirki ne, kuma ana musu kyakkyawan zato cewa sun samu karɓuwa a wurin Ubangiji, saboda abubuwan da suka bari a duniya har yau ana cin moriyarsa. Kuma duk inda za ka yi magana a addini sai ka ji an ce wane ya ce, wane ya ce, kaga wannan yana nuna maka kyakkyawan samun karɓuwan da suke a wurin wato al'umma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ana musu kyakkyawan zato sun samu karɓuwa a wurin Ubangiji, saboda suna daga cikin wa'anda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabe su, ce khairun nas qarni, wa'anda suka fi kowa alkhairi a cikin al'umma ta gabansu su ne wannan ke rayuwa da su, sahabbai kenan qarni na. Yace thumma alladhina yalunahum, sa'annan wa'anda suke bin su tabi'ai kenan, sai ce thumma alladhina yalunahum, sa'annan wa'anda suke bin su atba'ut tabi'ina, kaga qarni guda uku su ne ake kira salasatu qurun al-mufaddala, karnoni guda uku wanda aka fifita su a kan sauran karnin da ba su ba, kaga wa'annan sun samu shiga a ciki kenan. Sa'annan kuma ma'ana ta uku na al-jama'atu, ana nufin al-ijtima'u ala al-haqqi wa 'adam al-furqa, haduwa akan gaskiya da rashin rabuwan kai. Ba wai ana nufin mutane su taru a ce a'a, ana so a samu haduwa ne akan gaskiya kuma da rashin rabuwa, to wannan haduwan shine ake kira wato al-jama'a. Ba wai ana nufin kungiya bace wannan kungiyar ta hadu, kaga wanda baya cikin ta duk abin da ya zace ba abun su dashi, ko kaga da kungiya ake nufi ko kungiyanci, kai zaka ga da yawa daga cikin kungiyoyi da ake da su, hatta masu da'awar Allah wato addinin musulunci a yau wa'anda muke da su, zaka ga duk wani bayanin da zai zo zace ai ba mu muka fadi ba, kungiyar mu bane ta fadi kaza, saboda haka duk abin da wani zai kawo matukar ba cikin kungiyar su bane, za su ce ba sa maraba da wannan abin, kaga akwai matsala kenan. To ba shi ake nufi ba, mutane su hadu akan gaskiya, to wannan to shine da kuma rabin rashin rabuwa na kai na al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda idan ka duba a yau zaka ga cewa kanmu arabai ke, shi yasa wa'anda ba mu ba suke taka mu yanda suke so, saboda da musulmi sun tsaya maɗaurin ki ɗaya ne, da ba za a taka musulmi da musulunci yanda ake cewa ke ake wulakanta musulunci, a wulakanta Qur'ani, a wulakanta sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kowa na gani. Sai mutum sai kaga wani mutum ya fito wai shi yanzu yana daga cikin masu kare haƙƙin ɗan adam, bil adam, to a inda kana kare haƙƙin ɗan adam kai bai kamata a ce wani kuma ya ci zarafin wani ɗan adam ka ce kuma kana kare haƙƙinsa ba, haka ne? Kuma ya taɓa addinin wani, tunda in haƙƙin ɗan adam ne kada kowa ya taɓa addinin wani, ko kaga a nan ma ya nuna kenan wato ana faɗi ne da baki amma aiki yana ƙaryata abin da ake faɗi. Idan ka ce kana kare haƙƙin ɗan adam, wani ya zo ya kashe wani, sai aka ce a zo a kashe wanda ya kashe wani, sai ka zo ka ce ai ya saɓawa wato ƴancin ɗan adam, kaga wannan ya nuna baka san kimar ɗan adam ba. Dan ya ka san kimar ɗan adam ba za ka ce wani ya kashe wani kuma ka hana a kashe shi ba, ko ai rai bai fi rai ba, ina fata an gane, kuma uba bai fi uba ba, haka ne? Uwa bata fi uwa ba, ɗa bai fi ɗa ba, ina fata an gane. Ka kashe ma wani ɗansa kuma sai a me, sai a kashe maka naka ɗan, an fahimci matsalan? Ka ji inda daɗi, ko ka zagi uban wani sai shi ma ya rama, ai bai yi laifi ba,
ina fata an gane saboda babanka bai fi baban shi a wurin sa ba yanda babanka kake gani yafi kowa haka shi ma yake ganin babanka yafi me yafi kowa a wurin sa ina fata an gane kaga masu da'awar cewa su suna kare haƙƙin ɗan adam ya nuna ba su san haƙƙin ɗan adam ba daga cikin ma'ana ta hudu shine in an ce aljama'a majmu'atul muslimina wa sawadihimul a'zam wato tarin musulmai da kuma wato duhun tarinsu na yawansu a kan gaskiya su ma ana amfani da kalman aljama'atu a kansu sannan daga cikin ma'ana ta biyar akwai ahlul halli wal aqd su ne masu kullawa da warwarewa daga cikin masu shugabanci kamar yau ka ce sanatoci da yan reps wannan a bangaren yan siyasa kenan ina fata an gane saboda a siyasance su ne masu kullawa da me warwarewa amma a daula ta musulunci a addinin musulunci in an ce wannan ana nufin shugabanni na musulunci tare da kuma malamai na addini waɗanda suke da zurfi a ilimi saboda in al'amari ya bujuro to su za a zauna da su me shari'a ta ce sai su kawo mafita su kuma shugabanni sai su ɗauki wannan mafita sai su me sai su ɗabbaka shi a me a cikin rayuwar al'ummarsu haka sai kaga an samu mafita to waɗannan ahlul halli wal aqd su ne wato ashabu shura wanda ake shawara da su akan al'amari na mulki wanda yake na tsari na addinin musulunci ba tsari na wato turawan yamma ba to idan Allah ya kaddara cewa mutane sun samu kansu a cikin irin waɗannan tsari na rayuwa wanda ba tsarin Qur'ani da hadisi ba to su ma waɗannan mutanen ana kidaya maganarsu a cikin ahlul halli wal aqd bi ma'ana in suka tsara abu matukar bai saba wa dokar Allah ba to ni da kai dole mu bi ina fata an gane saboda Allah ya tsara rayuwarmu ba zai gudana ba sai a karkashin su tunda rayuwarmu ba abin da zai gudana mai kyau da mara kyau sai ta karkashin tsarin da suke bi matukar bai saba wa dokar Allah da karantarwar manzon Allah ba to dole ni da kai mu bi in muka ce ba za mu bi ba saboda ya saba wa bai ba addini suke bi ba wani demokradiyya suke bi kaza da kaza to ni da kai mun saba wa dokar Allah saboda Allah ya ce mu yi wa shugabanni mu biyayya matukar ba sun samu saba wa Allah ba ne duk wani doka da za su kawo ko da ni ina ganin ba daidai ba ne matukar kuma dokar bai saba wa dokar Allah da manzansa ba manzo Allah ya ce mu hakura mu bi saboda tsabar ma keta manzo Allah ya ce ko da sun dake mu a baya shugabannin saboda keta suka kwace dukiyarmu matukar sun ce mu yi kaza mu yi sun ce mu bar kaza mu bari kuma ba sa aiki da Qur'ani haka manzo Allah ya ce ko da ba sa aiki da Qur'ani ba sa aiki da sunna kuma zakatun su irin zakatun shedanu ne a jikin dan adam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ji maganar su kai musu biyayya in dai ba sun sa ka saban Allah bane ya ce saboda ba ketan su ko da sun dake ka a baya suka kwace maka dukiya saboda zalunci in suka yi magana ka ji in suka baka umarni ka bi kaga manzo Allah ya ba mu mafita ko kenan bin da zaka yi do waye ce ka bi Allah kenan ko in ka bi Allah zai kawo maka mafita ko ba zai kawo ba zai kawo saboda kabo dukarsa sai shi ya san hanyar da zai bi ya kawo maka mafita to na shida daga ciki shine fariqun minan nas alladina yajtami'una ala shay'in shine wani bangare na mutane wanda suke haduwa akan wani abu shi ma ana amfani da kalman aljama'atu akai to shine kashi sai malam yace sabi'an yanzu matsala ta bakwai sai yace wa tutlaqul jama'atu ala majmu'i tilkal ma'ani aw ba'daha aw aktharha yace ana kan kalman aljama'atu ala majmu'i tilkal ma'ani a cikin abisa waɗannan dunkulallun ma'anonin da muka faɗi a baya guda shidan nan ya ce dukansu ana amfani da su au ba'daha ko wani sashe daga ciki au aktharha ko kuma mafi yawansu ana narka su a cikin juna a yi amfani da su saboda su ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana mafita a cikin sa cewa zamu kai wani zamani da shugabanni ba su aiki da Qur'ani ba su aiki da sunna za a same su mazaje a cikin su za su tsayu zukatan su zukatan shedanu ne amma a cikin dan adam sai Hudayfa ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaifa asna'u ya rasulullah in adraktu zalik ya ma'aikin Allah ya zanyi idan na tadda kaina a irin wannan zamanin da shugabanni ba su aiki da Qur'ani ba su aiki da sunna kuma zukatan su irin zukatan shedanu ne a jikin dan adam ya zanyi idan na tadda kaina a irin wannan zamani sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mai tasma'u wa tuti'u lil amir kaji kayi wa wannan shugaban biyayya wa in daraba zaharak ko da shugaban nan ya sa an dake ka a baya saboda keta wa akhadha malak ya sa aka kwace dukiyarka fasma' wa ati' ji wannan umurnin da wannan shugaban ya baka kuma kai masa biyayya kaga manzo Allah ya baka mafita ko kaga yanzu maganan protest mai taso ba ko a ce a bari mu fito mu nuna a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna maka kaji kai biyayya jarabawa ce Allah yayi maka a irin wannan zamani bal akwai hadisi ma ingantacce wanda Imam Muslim ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fitar da magana kaji wanda ya ci karo da abinda mutane suke kokarin yi a irin wannan ƴan kwanaki hadisi ya inganta daga Abu Huraira wanda Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin Kitabul Imara Abu Hurairah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kharaja min as-sa'ati wa faraqa al-jama'a famata mata mitatin jahiliyatin wa man qatala tahta rayatin 'aniyatin yaghdabu li'asabatin aw yad'u ila 'asabatin aw yansuru 'asaba faqutila فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلَا يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِي لِذِي عَهَدٍ عَهَدًا فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ هذا حديث إمام مسلم يا روي توسى أكا إمام ابن حبان أكا أبو عوانة أتكم مستخرج ناسا أكا واتو إسحاق بن راهوية أتكم مسندنسا haka Imam al-Baghawi a cikin Sharh as-Sunnah haka Imam Ibn Abi Shayba a cikin Musannaf nasa kansu da isnadi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kharaja min as-sa'a duk wanda ya fita daga yi wa shugaba biyayya shugaba ya ce ayi kaza yace shi ba zai yi ba saboda haka su sai sun yi kaza sai sun yi kaza su ba ruwan su wa faraqa al-jama'a kaga ya daidai da maudu'in mu ko ya rabu da abinda sahabbai suke kai na fahimta a addini da rayuwa shine ba a yi wa shugaba bore famata ya mutu a irin wannan hali mata mitatin jahiliyatin yayi mutuwa irin mutuwan maguzawa wa man qatala tahta rayati aniyatin duk wanda yayi yaki yayi fito ya fito yana yaki ko yana fada a ƙarƙashin tuta na maguzanci yaghdabu li'asabatin yana fushi dan wani bangare an taba dan uwan shi a waje kaza ko ko an taba bangare kaza ko an taba bangare kaza ko ina fata an gane aw yad'u ila 'asabatin ko kuma yana kiran mutane a zo bangaren su masu cewa sectionalism kenan ko da nepotism to wanda zai ce a mu ɗan bangare kaza ne in an taba mu sai mun yi yaki dole sai an mana kaza irin wannan fadan ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw yansuru 'asaba ko kuma yana taimakon kungiyansa ko bangaranci nasa ina fata an gane fa kutila sai aka kashe shi a wannan wuri kitlatun jahiliyatun kisa ce ta maguzanci haka manzo Allah ce an kashe shi a matsayin ba ma guje wa man kharaja ala ummati duk mutumin da ya fito na fito a cikin al'ummata yadribu barraha wa fajiraha yana dukan mutanen kirki da mutanen mabanza kamar yadda ake yi na protest yanzu ko mutumin kirki bai zama ba an far masa, mutumin ma banza an far masa ko? Sai ce wala ya ta hasha min mu'miniha, baya haba-haba wajen jawo abin da zai cutar da mumini da ke cikin irin wannan zamani. Wala ya fi lidi ahadin ahada, kuma baya cikawa kafirin alkawali alkawalinsa, wanda Allah ya yi za ku zauna a wuri ɗaya a ƙasa ɗaya, ba za ku iya raba juna ba ko? Sai kana wannan ɓangaren yana ɓangaren, a ɓangaren da kake shi ma yana rayuwa, to ba za ku cutar da juna ba, kake cika masa alƙawali ba, ka zo kana cutar da shi, ka jawo wani abin da zai cutar da shi. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce falaita minni wa lastu minhu, baya tare da ni, bi ma'ana baya cikin mabiyana, ba mabiyin manzon Allah ba ne. Bi ma'ana musulunci ne ke kai wannan aikin ba. Ni ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba na tare da wannan aikin da wannan mutumin ya yi. Ina fata an gane. To ina ga ka fito protest, dalilin protest an fi samu wani class, kaga ka jawo an cutar da wani ko? Wannan laifin ya hau kanku kanku da kuka fito. Kun fito protest, dalilin protest an kashe wani, duk ran da aka kashe kuna da commission har zuwa ranar kashin kiyama. In kai kuma ka je aka kashe ka a wajen kayan mutuwan maguzanci, a mutu a banza. Kuma in ka je kabari za ka da duka nema da sauki. Ko? A ce za ka iya jurewa, to azaba ce. Kuma azaban Ubangijinka sa'adan ne, azaban sa'ada, azaba ne mai hauhawa, duk sakon yake karuwa. Duk sakon yake karuwa. Kaga wannan? Wannan yana nuna maka wannan aiki da mutane suke yi, musamman matasa a yau da suke kokarin nuna aisu protest ɗin da suke yi, ai protest ne wanda yake nuna na lumana. Shi musulunci bai san da wannan karatun ba. Asalin mutumin da ya kirkiro wannan protest ɗin wani ba Yahude ne da ake kiransa Abdullahi bin Saba'a al-Yahudi, ana mai alkunya da Ibn Ummu Sauda, mamarsa baka ce ‘yar Afirka. Ina ba ta an gane, ‘yar Afirka baka ce babansa ba Yahude. Wannan mutumi ya shigo musulunci a zamanin Sayyidina Usman. Kamar yadda Imam Tabari ya kawo labarinsa a cikin Tarihu Tabari, da ya shigo musulunci ashe ya shiga ne saboda ya fesa guba, to barka ji fesa guban da mutumin nan ya fesa. Sai ya fara dasa kiyayya da Sayyidina Usman akan mabiyansa, yana cewa Sayyidina Usman ya yi kaka gida da shugabanci, ya dawo danginsa, ya ba su kujeru, ya yi kaza, ya yi kaza. Kaga yana daga cikin abin da ake bata shugaba da shi kenan ko? Sai ya fara wannan fesa guban, sai ce ba ku gani ba, Muawiya ma ai ɗan uwansa ne, gashi ya ba shi gwamna kaza da kaza. Kai sai da bala'in guban da wannan mutumin ya fesa a cikin al'umma ya kai ga Sayyidina Usman ya zo wucewa wata rana, ya yi samuwa su mutane ya yi musu sallama. Zabala bin Amr ya ce kakku amsa. Sayyidina Usman ya ce ba kwa ji ina sallama, ya ce ba za mu amsa ba. Ya ce ni ne ba shugaba ba, ya ce ba za mu amsa ba. Ba ka riga ka jawo danginka ka ba su kaza ka ba su kaza, saboda haka ba za mu amsa wannan sallaman ba. Sai da wannan bala'in gubar da shubaha ta sa Sayyidina Usman ya hau kan minbari ya yi wa mutane huduba, ya ce jama'a ku ji tsoron Allah. A lokacin da nake da ƙuruciyana a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, nake da buƙatar kuɗi dukiyana na salwantar domin ɗaukaka karman Allah, sai yanzu da na tsufa shekara 80 da ƴan kai rasa abin da zai shine sai in kwashi dukiya? Sayyidina Usman ya ce Muawiya da kuke ta surutu cewa ɗan uwana ne, ai ba ni na sa shi shugabanci ba, Sayyidina Umar ne ya sa shi gwamna, kuma ni da nazo bai yi laifin da zan tsige shi ba, to me yana kuma me laifi na ciki? Dalilin wannan fashu bahar yasa aka zo aka kashe Sayyidina Usman, wannan mutumin shi ya fesa. Bayan ya gama fesa wannan guba, sai ya ƙara lallaɓowa, sai ya haɗa shi'a, shi ya haɗa shi'a wanda bala'in hayyau kenan. Sai ya ce ai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wasiya cewa in ya mutu Sayyidina Ali ne ya kamata ya zama. Har labarin ya kai ga Nana Aisha yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu tsakanin kirjina da wuyana kuma na san cewa a hannuna ya rasu bai yi wasiyar cewa sayyidina Ali ya zama shugaba a bayan sa ba yace sayyidina Ali ba Allah ne sayyidina Ali ya sa aka ya samu kuma mabiya suna bin sa sayyidina Ali yace لما رأيت القول قولا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرا أنا قبل جنسو كايموني سنشي مني ألاني نتشي سداو دقو النمفة ورتاسو سمحكي سينساء أكهدوتا نكرا قنبرا نتشي دوان ديشيني ألاني كجيب عشاء تكون النموت دنك دوبا كبر عبد الله بن سبا ديداو سيتي sayyidina Ali ya jujje kasa a cikin wuta har Abdullahi dan Abbas ya masa nasiha yake cewa ai babu mai azabtar da mutane da wuta sai ubangijin wuta sai shi Abdullahi bin Saba ya ce wa mutane sai ba na ga muku Allah bane kuka ki yadda kuna shakka to yanzu ba gashi yana nuna allantarsa ba ba gashi yana jefa mutane a wuta ba waye yake jefa mutane a wuta in ba Allah ba to wannan mutumin shine ya jawo mutane suka yi wa sayyidina Usman bore yace in kuna so ku samu mutane su bi ku ku taka shuwa gabaninku ku zage su ku aibanta su da nufin kuna yin amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar sai ke tasmilu ilaykun nas mutane za su so ku yau ba haka bane in dai kana so mutane in kana malami kana so ka samu supporters ka tsatsaki gwamnati zaka ji mutane Allahu akbar ke kabarin kariya wanda babu ladan sai laifi zaka ji ana kabbaro Allah haka zaka ji wani yayi wai shi irin an burge shi in kuwa da zaka bincike shi kare ma an fashi ba zai lasa shi zai lashe shi ba to kaga irin wannan suka ce gubar da suka fesa a cikin al'umma to daga nan fa sai abin nan suka dauki wannan ra'ayi shine fa har yau idan kana so mutane su jika ka fito ka aibanta shugabanni kuma ka nuna basu iya kaza ba to daga nan mutane za su bi ka sai ai gaskiya yake fadi na'am wannan ai gaskiya yake fadi haka kuma mutane suna bin ka daga nan shikenan to wannan abin duk mutumin da aka ya ransa ya salwanta sani cewa la zawalud dunya ahwanu inda Allah min qatl muslimin duniya a rusata gabaki daya yafi sauki a wajen Allah da a kashe rai guda ɗaya na musulmi to yau ya me ke faruwa kaga ba a ɗauki rayukan da kima ba ko yadda an ɗauki rayukan da kima mutum ba za ka jawo har a zo a ka halaka ɗan uwanka musulmi ba ku kaga duk wanda ya wannan ya sani ba da yawun addini ba manzo Allah bai yadda da shi ba Allah ma bai yadda da shi ba kuma malaman musulunci gabaki ɗayan su ba su yadda da wannan ɗabi'a ba saboda ya saba wa karantarwar addini ah to ai demokradiya ne eh demokradiya ta yadda da shi ka ya mun garin da suka yi protest aka haifar da ɗa da ido a tarihin duniya ka ga ya mun American ko koko Suriya koko koko Sudan koko Misra Egypt kenan ko koko zaka koma kina Libya ne koko zaka koma Somalia ne ko balle ma an fara ai da Somalia ya kamata a fara tun da suke protest din ila yau ne na haza tun 90 ko yanzu shekara wajen nawa 30 suke nema har yau ba zaman lafiya kuma in ka ga kafiri a Somalia to zuwa yi babu kafiri ko daya a garin dukkan su musulmi ne kuma kabila guda daya amma saboda ta dalilin illan protest malaman su a wannan lokacin suna yi wa shugaban su wato gatse a cikin hukunci kama ai manzo Allah ya hana abinda bai shafe ka ba kace magana akai shugaba da aka ba hukunci ka bar shi kai da kake mabi bai shafe ka ba ka kyale shi shi Allah ya daurawa kai magana akai suka zo suka fara magana sai shugaban ya ce to duk malamin da ya zo yi magana a minbari a kama shi a kulle shi ai baki zai ba ko shikenan sai suka fara protest ai baya san addini baya shi abin da ne kaza 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 bala'i yayi bala'i karshen ina ya gudo Najeriya Najeriya ya gudo kuma nan ya mutu to amma tun daga lokacin su zauna lafiya kaga su zauna lafiya ba shi sa imam wato Ibn Taymiyyah yana da wata magana da ya fadi magana ce ya kamata a ce an rubuta ta da wato ruwa na zinari da kuma azurfa sai yake cewa sittuna sana tahta sultanun ja'irun khairun min lailatin bila sultan ku yi shekara 60 a ƙarƙashin shugaba azzalimi yafi muku alkhairi da a ce ku wayi gari ba ku da shugaba kaga tambaye yan Libya za su kaya ma wannan ko kaje ka tambaye yan Somalia gashi na ana neman 30 ko yanzu babu shugaba ta kaman mai a wannan garin yanzu wanda yafi kowa karfi shine sai tare nan anguwan shikenan shine shugaba anan shikenan can ma anguwan wanda yafi kowa karfi yafi su kayan makami shine sai ya tsaye wajen shine shugaba a wajen shike bada umarni kaga an koma ana kikenan ko tauba an koma kawai shirme kaga irin wannan fa shine abin da ake so ni da kai mu fara ai zaka ji an ce ai wannan wato protest din an yi protest ne na lumana duk wanda suka fara a duniya ai da haka suka fara ko daga nan me ya faru sai kisa ko daga nan sai banna a bannatar da dukiya a kashe rayuka duk wanda ya jawo aka kashe rai guda daya sai ya tsaya gaban Allah ya amsa wannan tambaya a gaban Allah kuma duk laifin da kai na barna yana kan wannan mutum to kai kana musulmi me zai saka fito kaga in ka san abin da kake yi ai ba za ka yi ba ko to yanzu dan wannan da aka yi a wa'annan wurare illa da ya jawo kana karamin illa ba kaga a san ne ko amma ya shafe ni ya shafe ka ka shafe ƴaƴanmu to ga ƴaƴanmu za su yi jaraba ba me aka ce ai was wanted din jaraba kaga ya shafe su shi yasa Allah ce wa taqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitinan da idan ta zo ba tana takaita akan wanda suke zaluncin bane har ƴan ba ruwan mu sai ta shafe su to kaga irin ta kenan to shi yasa dole sai mun dinga taka kasan a rayuwarmu a matsayin mu na musulmai mu muna da addini muna da tsari to mu bi tsarin addinin mu ai kaza a mu musulmai ne me musulunci yace mu yi sai mu yi to ai ba tsarin musulunci ake bi ba a mu musulmai ne kuma me ya kamata mu bi sai mu bi tsarin Allah da manzansa sai Allah ya kawo mana me mafita in muka ce za mu kawo dabaran mu wanda na dan adam ne kuma ba zai haifar da me kame ido ba to kaga wannan ita ce musibar da al'umma ke fuskanta a yau a duniya kuma wannan abin da ake yi ba zai taba haifar da kame ido ba kuma in aka ci gaba wallahi sai garin ya gagare ka ni da kai zama to me amfanin ta shi da ka gani ya rushe musamman ma idan ka koma a Suriya kenan ko idan ka duba abin da ke faruwa ai ta haka aka fara an fito ne da fulawa suke rikewa ko da fulawa suke rikewa wato ba komai yanzu da aka koma rikewa bincigogi har da ba ma ba mai kaga kenan yana nuna maka haka yake farawa saboda wannan tsarin ba na Allah bane kuma ba zai taba haifar da ɗani ido ba amma in ka bi tsarin Allah za ka zauna lafiya to me ya kamata mu haƙuri haka manzo Allah ya ce mu jarabawa ce Allah ya kawo mana to in muka yi haƙuri sai Allah ya kawo mana mafita haka manzo Allah ya nuna mana sallallahu yace fa'atuhum haqqahum wasallallahu alaku ku ba su haƙƙin su su shugabannin ku kuma ku roki Allah ya ba ku nan ku haƙƙin Allah zai ba mu ko ba zai ba mu ba zai ba mu saboda mun bujo kanwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to amma yanzu da muke yin wannan ya haifar mana da ɗa mai ido ya haifar ba to wannan ba daidai bane musulunci bai amince da irin wannan ɗabi'a ba Allah shiryar da mu to shine malam yake bayani a wannan gaba mu cewa idan an ce aljama'a ka sani ga abin da ake nufi kenan shi sa manzo Allah ce man kharaja min ta'a duk wanda ya fita daga yi wa shugabansa biyayya ka ce ai ko gwamnanka ko shugaban kasanka ya ce ai kaza ka ce kai ba za ka yi ba ai wannan mugunta ce wannan kaza ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hakka mutu a haka a yi mutuwa irin ta maguzawa. Wani zai ce, "To, ai, ba fa addini suke bi ba, eh, amma rayuwarka tana daɗi, dole sai a ƙarƙashin me tsarin da suke gudanarwa, ko?" In ba don Allah ya ƙaddara yanzu jagorancin yana hannunsu ba, ni da kai ba za mu iya zaman nan da muke yi ba. Da kana zaune kawai sai dai kujina ya far maka a gidanka, ya kwace, saboda akwai doka ko? Yana tsoro idan yi wani abu zai faru. In ba haka ba, kada dukkanmu ba za mu iya zama haka ba. To kaga wannan dokar da Allah ya sa rayuwarsu, da ma'ana ni da kai rayuwarmu ba ta gudana a cikin wannan ƙasa, ita tsarin da suka bi da mu, to mu bi wannan tsarin mu haƙura. Haka manzo Allah ya karantar da mu. Matukar ba sun ce mu zo mu saba wa Allah ba ne, bin girman Allah ya yi mana tambaya. Shugabannin da Allah ya azurta mu da su, akwai wanda ya ce mu zo mu saba wa Allah? A cikinsu? Eh? Duk wani abu fa da za ka ga yau ana zargin shugabanni, ni ko kai ne muke ganin cewa ba haka ya kamata yi ba ko? To manzo Allah ya ba mu tsari. Allah nunazi al’amur a lahu, duk abin da bai shafe ka ba manzo Allah ce kar ka shiga. Shugabanci ne bai shafe ni ba, saboda ba ni aka ba ba ko? Wanda aka ba shi ya shafe shi ko? To manzo Allah ce kar ka yi jayayya da su. Ka ba su, ka bar su da kayansu. Gobe kiyama su Allah zai tambaya ba kai ba, kai abin da Allah zai tambaye ka biyayyar da aka ce kai musu. Kaga shi kenan, idan ka yi naka kaga ka kubuta ko? Shi ne iya ruwa me inda kai, abin da Allah ya ce ka yi ka yi. In ka yi abin da Allah ya ce ka yi, to Allah shi ke juye zukatansu, zai juye zukatansu ya sa su yi maka abin da ya dace su yi. To, in ka ce ba za ka yi ba za ka yi bore, boren nan zai haifar maka da ɗane ido? Kuma abin da kake nema za ka samu? Waye cuci kansa kai? Ana fata an gane, duk idan bala'in ya yi bala'i zai gudu. In ya gudu ma yana da wajen mafaka, kai ina za ka gudu? Haka da wajen guduwa, shi yana da tiket, banda ma tiket yana da takardar zama na wasu kasashe daban-daban na duniya. Saboda haka in nan ya mai wahala ina zai gudu? Zai gudu wani wajen da ya ga ya fi mai sauki, amma ni da kai fa. Kaga baka da inda za ka gudu. To haka za ka haƙura ka bi dokar Allah, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai musu biyayya, matukar ba sun sa ka saba wa Allah ba ne. Akwai abin da kai kana ganin cewa ba haka ya dace a yi ba, su kuma suna ganin haka ya dace a yi. Manzo Allah ce ba ruwanka, ka kyale su da kayansu. Shine wa Allah nunazi al-amra alaw, kada mu yi shishigi akan al'amarin da bai shafe mu ba. Su jagorancin shi su ya shafa, waɗanda ya shafe su su ne manyan malaman da idan za su yi wani abu sai sun zauna da su, to su ne Allah zai tambaye su, wane da ke jagoranci ka kaya mai gaskiya? Ka gaba ni ba ko kai ko? Ina fata an gane, in ya faɗi to shi ya kubuta a wurin Allah, in bai faɗi ba to shi Allah zai tambaya. Allah ya san malam Abubakar Mahmud Gumi rahama. Duk wanda ya san malam Abubakar Mahmud Gumi ba ka taɓa jin shi a wajen karatunsa ba ko wani abu ya aibanta wani shugaba. Haka ne? Inda za ka ce ka kawo wani waje da ya aibanta wani shugaba ko ya ce abu kaza, in zai masa nasiha zai je ne ga shiga wannan shugaban sai mai nasiha. Allah ya ji kan shagari yake cewa duk lokacin da malam Abubakar Mahmud Gumi gabansa na faɗi. Saboda duk wanda zai zo wurinsa a cikin malamai zai ce mai yana da bukatan kaza ne, kuɗi ko wani abu. Amma idan ya ga malam Abubakar Mahmud Gumi yana fara tunanin ne akwai kuskure, sai ce mai waje kaza kuskure ne, wuri kaza kuskure ne, wuri kaza kuskure ne ka gyara. Shikenan sai juya. Ya isar da saƙo. Ina fata an gane. To shi malami wanda jagorori suka ɗauke shi a matsayin abincin a duk lokacin da wata bukata ta taso, wannan haƙƙin shi ne ke kansa, wanda manzo Allah ce shi Allah zai tambaya gobe kiyama. To ni da ban kai wannan matsayin ba, me yasa zan damu? Ina fata an gane. Tunda ba ni Allah zai tambaya ba, ai sau wani nauyi ne ma da Allah bai ɗaura min ba, sai in gode wa Allah. Dan kila idan na kai wajen sunkewa zai yi ko ba haka ba? To shi yasa baka ga waɗanda suke irin wannan abun, baka ga ya zo ya hau mun bari, ko a gidan TV ko a wannan ya tattaka ana zuwa tunda an san me ke so abun duniya ne sai a dan bashi wani dan kujera sai ka ji ya zo mutanen da ya gama zagi sai ka ji yana cewa ai ba mu gane su bane wallahi suna san Allah da manzansa da ya ce makiyin Allah ne ko da ya ce makiyin manzo Allah ne to yanzu tunda an bashi kujera ko an bashi wani abu zaka ji ya ce ai yana san Allah kira san manzo Allah tun kujeran da aka bashi na Allah ne da na manzansa kuma shi bane musibar to Allah ya sa mu dace kaga wannan yana daga cikin kuskuren da mutane suke afkawa ciki sai kaga abubuwa da yawa na barna ya shigo cikin al'umman mu Allah shige mu kuma Allah ya kawo mu da wannan musiba wanda wato ta kunno wa al'umma a wato kai kuma ya kare ƴaƴan mu dukkan da suke a fadin duniya daga fakawa cikin irin wannan musiba saboda haka anan zamu da aya idan ladan ya kira sallah sai mu bada dama ga masu tambaya in akwai insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk am muna da minti 3 zuwa 4 idan akwai tambaya wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh نعم 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 shi kamun shi asali da malamai suka yi bayani asali baya cancanta a ce za a haɗa ƙungiya saboda shi musulmi inda yake ana so ya zama tsintsiya maɗaurin kiɗa suna tafiya ne a kan jagora guda ɗaya to saboda wannan ƙungiya yana haifar da wasu ababai masu ɗimbin yawa kamar haka duk lokacin da kuduwan kiɗarna in ke shafi wannan ƙungiyar ba za ka ta ce ai bai shafi tsarin ta ba amma kuma in ka duba zai iya shafan tsari na addini sai ce tunda bai shafe ta ba su ba za su yi magana ba ko kuma wani ɓarna ya faru ko da a cikin wannan ƙungiyar wanda baya ciki idan ya gani ya zo ya magana za ce ai na ruwanka ai ba ka cikin ƙungiyar mu ai ba cikin ƙungiyar mu ba ne saboda kuma me yasa za ka yi mana magana wannan shi shigi ne ma kake yi ke ya ka ji abin da sai a ce ai baka ciki da sauranmu ina fata an gane to zaka ga duk irin wa'annan yana faruwa akwai ma wa'anda zaka ga wai wani bawan Allah ne Allah ya jarabce shi da wata musiba sai wani ya fito yake cewa ai su ba za su mai jaji ba saboda ba dan kungiyar su bane kuma shi ya jawo wa'anda ba dan kungiyar su bane suna mu'amala ta addini da su to tunda shi ya jawo wa'anda ba ƴan kungiyar su bane su ba za su mai wannan jajan ba kuma wai musulmi ne kuma yana da awan sunna ka gaya min wannan kungiyanci ya haifar da tsame ido kenan kuma za su lallabo kuma su zo wajen irin wannan bawan Allah su je suna neman abu kaza da zai ce ba zai ba su ba za a ce to ai ba a taimakon addini kuma ina fata ka gane kaga duk irin wa'annan yana daga cikin ababe wanda mutane suke yi marasa kyawu wanda musulunci bai amince da shi ba ina fata an gane amma in za a yi dole ya kasance ana bin tsari na addini Qur'ani da sunna ina fata ka gane duk irin wa'annan abubuwan yakan daga baya za ka ga ababen da ke shigowa cikin al'umma baya kawo abu mai kyau na'am 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 Na'am. 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 Eh to ai saboda damu mafi galibi zaka ga musiba ce ta duniya lokacin da Allah ji dan malam Sama'il Idris da yazo da proposal da kafa kungiyar izala izalatul bid'a ya saba ta suna yazo ya samu malam Abdullahi Mahmud Gumi Allah ji kansa da rahama yake mai da manifesto kuma ga sunan da ya proposal sai ce to ai sunan nan bai cika ba kika ce izalatul bid'a ai bata cika ba ga wanda bid'a to shi kenan bai cika ba sai ce sai ka sa wa iqamatus sunna in an kaude bid'a sai a tsaye da me sai a tsaye da sunna kajin da ta samu suna aka samu a samu ta suna izalatul bid'a wa iqamatus sunna yace ya zama jagora sai ce a shi ba zai jagorance ta ba shi dai sai dai zama musu uba in suna da matsala su zo su same shi ya warware musu ya karantar da su tunda daman shine malamin su yake karantarwa ina fata an gane saboda haka daliban sa ne suka fito da wannan amma ba shi bane ka fata an fahimci matsala kace a shi sai dai zama musu uba kaga ƴaƴa in sun samu matsala wajen wa suke zuwa wajen uba ko ya warware kai kai kuskure je kaza kai kai kaza kai kai kaza haka ya kasance kuma har Allah ya karkaran sa Allah ya ji kansa da rahama ina fata an gane to saboda haka wani lokaci kungiyanci maimakon a samu abin nan sai kaga yana tsadi abubuwa da dama to amma in ba za a kafa alqur'ani da sunnan a tsaya akan haka kuma kowa ana tare da shi matakai yana kan alqur'ani da sunna kaga babu laifi to amma za a ce ma a'a sai kai rajista kuma rajistan ma sai kana kaza in baka kaza to baka ciki kaga ya zama kungiyanci kenan inda kuma musulunci bai dade shi ba Allah ya sa mu dace ba sunana bane kuma ba ni aka kira ba kila wani suna ne da yake ji kaman amma dai ba sunana ba eh ni awa ni ban kai wannan matsayin ba eh ah eh ta suna da yawa a Kaduna a suna da yawa ba ni ba ne Allah ya samu dace saboda haka Allah ya ba mu ikon gyarawa kuma wannan musibar da ta kunno wa al'umma kai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yayyafa mata ruwa kuma ya kare mu da zuriyarmu duk inda muke a wannan ƙasa tamu da kuma duniya gabaki ɗaya daga faɗa cikin wannan musiba saboda haka dole a dinga wayewa da mutane kai wannan fa maganar cewa a fito a nuna rashin goyon baya da sauransu wannan ba daidai ba ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mu musulmai ya ce ƙarshen zamani za a zo za mu dinga koyi da kristoci da yahudawa ina fata an gane za mu koma muna koyi da kristoci da yahudawa a komai na rayuwarmu in sun yi sai mu ce mu ma me za mu yi kada mu koma irin wannan manzo Allah ya faɗi to mu yi ƙoƙari mu kame mu dai abinda addini ya karanta mu mu bi doka ina fata an gane kuma mu bi shugabanninmu da addu'a da dadi ko ba dadi mu ta musu addu'a saboda idan suka gyaru gyaruwar za ta shafi duk duniya mu muke rayuwa a cikin ta in kuma suka lalace cutarwan za ta shafe shi za ta shafe ni za ta shafi kowa da kowa haka shi sa Fudhail bin Iyad yace da ina da addu'a wanda na san direct in nayi Allah zai karba yace wallahi bazan yi wa kowa ba sai shugaba aka ce fassir lana ya aba ali ka fassara mana me kake nufi da wannan sai ce idan nayi yiwa kaina addu'an za ta dawo ba sai a kaina kadai amma in nayi wa shugaba in ya gyaru yace gari za ta gyaru kuma kowa zai gyaru haka ne amma yanzu matsala kaga shi yasa shugabannin mu suna da bukatun koje yaushe mu yawaita musu addu'a na shari'a da kuma Allah ya daidaita su akan abin da zai zama alkhairi gare mu da kuma gare su ya zama kuma su zama kofa na kulle sharri gare mu gare su da kuma al'umman da muke rayuwa. Wannan shine addu'an da kowa ya wuce ya kamata ni da kai a sujjadan mu mutum ga yawa shuwa gabanin mu. Ina fata an gane wannan ibada ne, kuma zaka samu lada, kuma shine abinda manzo Allah ya kawo ga mu, akai kuma Allah ya ba mu ikon aiwatar da shi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.